sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashim kuma tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Litinin 4 ga watan Disamba na shekarar 2023. Cikin shirin za a yi cewa wani mummunan hadarin mota ya haddasa asarar rayukan sarakunan gargajiya uku a jihar Kogi. Sai kuma shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamiyali Kaya ya shirya kuma zai gabatar. Sannan za mu kawo muku shirin jaridan Najeriya. Amma fa yanzu sai an gyara zama an fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Hajiya Lahadi ne fatakon ta ce mayakan Hutu da Iran ke marawa baya a Yemen sun kaddamar da har-haren jirgi marasa matuki da makamai masu linzami na tsawon sa'o'i 5 da ya auna jirgin yakin Amurka da wasu jiragen ruwan kasuwanci da dama akan tekun Bahar Maliya inda akalla harin ya afka akan wani jirgin daukar kaya mai tutar Bahamas. Tunda jijjifin safiyar jiya Lahadi dakarun na Hutu suka karkakai hari kan jiragen ruwan kasuwanci daban-daban a tekun Bahar Maliya cewar ma'aikatar tsaron Amurka. Jirgin ruwan Amurka USS Kani ya rika kai dauki a wasu lokutan inda ya harbo jiragen Hutu marasa matuki da suka rika auna inda jirgin yakin na Amurka yake. Ma'aikatar ta ce USS Kani wanda makami ne da ke lalata makamai masu linzami ya harbo biyu daga cikin jirage marasa matuki a wani yunkuri da ka iya ta'azzara karuwar kai har-hare a ruwa a yankin gabas tsakiya da ke da alaka da yakin da Isra'ila ke yi da Hamas na kusan tsawon watanni biyu. Ba a dai lalata jirgin ruwan na Amurka ba. A jiya Lahadi ne shugaban kasar Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ya sauka a birnin Berlin domin halartar taron tuntuɓa na farko tsakanin gwamnatocin Brazil da kasar Jamus a shekaru 8 a kokarin da manyan kasashen Latin America da Turai masu ƙarfin tattalin arziki ke yi na kokarin farfado da dangantaka tsakanin su. Tun bayan da ya sake koma bisa iko a watan Janairu, Lula ya rika kara da kasashen duniya da zammar maido da martabar Brazil a idan duniya bayan shekaru da aka shafe na maida kasar saniyar wari a harkokin diplomasiya ƙarƙashin gwamnatin abokin hamayyarsa tsohon shugaban kasar Jair Bolsonaro. Ana saran Luiz Inácio Lula da Silva a ci abincin dare tare da takwarorin shi masu sassaucin ra'ayi da shugaban Jamus Olaf Scholz kafin taron tuntubar na yau Litinin. Shugaba Scholz na Jamus shine shugaban kasar waje na farko da ya ziyarci shugaba Lula a Brazil makonni kaɗan da rantsar da shi. Najeriya ta yi kira ga sojojin da ke mulki a Niger da su saki hanbararren shugaban kasar Muhammad Bazoum sannan su bar shi fita daga kasar zuwa wata kasa cewar ministan harkokin wajen Najeriya. A yanzu haka dai Najeriya ce ke shugabancin kungiyar tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ko kuma CEDEAO wadda ta zargawa kasar Niger din jerin takunkumai sakamakon juyin mulkin na watan Yuli da ya kifar da gwamnatin Bazoum. Kungiyar ta ECOWAS ko CEDEAO ta rika neman a gaggauta mai da Bazoum bisa kan iko haƙar da ta gaza cin maruwa inda sojojin suka ci gaba da tsare shi suka kuma ce sai nan da shekaru uku masu zuwa ne za su mai da ƙasar ga tubar mulkin farar hula. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa Najeriya inda wani mummunan hatsarin mota ya yi sanadiyar rayukan wasu sarakunan gargajiya uku a jihar Oyo. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu Hassan Umar Tambol ya hado mana.
Wasu sarakunan gargajiya uku a karamar hukumar Olire a jihar Oyo sun mutu a wani hadarin mota. Sarakunan gargajiyar da aka boye sunayensu Olodogbo na Odogbo, Onibowula na Bowula, Alayetoro na Ayetoro sun mutu ne a lokacin da motar da suke ciki samfarin Marsandi ta yi karo da wata babbar motar trailer akan titin Ogomosho zuwa Oyo. Komandan dogarawan kare haɗura na jihar Oyo Mr. Joshua Adekanye ya tabbatar da faruwar hadarin.
accident happened, there were four inside the vehicle, two dead, and the dead were deposited at the Ladoke Akintola University Hospital. Then one later died, making three.
Yep, Commander Joshua Adekanye, yace hadarin ya faru, mutane hudu suke cikin motar, yace nan take sarakunan biyu suka mutu, an kai ga rubakin su asibitin koyarwa dake Ogomosho da ake kira Lautek a takeice, daga bisani daya sarkin ya mutu, suka zama uku kenan. Na tambayi Commander Joshua Adekanye, o me ya kawo wannan hadari, sai yace
because of the accident is a wrongful overtaking and speed, he collided with a trailer coming from Ogomosho moving towards Oyo.
Mace abinda ya jawo wannan hadari shine tuken ganganci da gudun fitar hankali. Motar sarakunan ta gwabza da babbar motar trailer sun fito daga garin Ogomosho sun tankari garin Oyo. Mr. Adekanye yace nan take sarakunan biyu suka mutu, an kai ga rubakin su asibitin koyarwa dake Ogomosho da ake kira Lautek a takeice, daga bisani daya sarkin ya mutu, suka zama uku kenan. Motar sarakunan ta gwabza da babbar motar trailer sun fito daga garin Ogomosho sun tankari garin Oyo. Kana da sako ga jama'a musamman direbobi?
My message to the general to the people is that they should be patient, especially our drivers during this unit period, and they should avoid overtaking.
Sai sector commander na jihar Oyo Joshua Adekanye yace sakonsa ga jama'a shine su rika yin hankuri a lokacin tuki, musamman direbobi, wannan lokacin karshen shekara, kuma su bar mugun overtaking da gaggawa, wannan yana kawo hadari. Gwamnan jihar Oyo engineer Shehi Makinde ya nuna jin takaicinsa da alhini ga mutuwan sarakunan uku a kwab daya. Wannan dai shine karo na farko da sarakuna masu mukamin oba-oba guda uku suka mutu a lokaci daya a jihar Oyo. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga hawa dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Jiya Lahadi, Isra'ila ta bayar da wani sabon umarni ga Falastinawa da ke warwatsa a kudancin Gaza da su fice daga yankin, yayin da yaki ke ƙara ƙazanta bayan rugujewar yarjejeniyar tsagaita wuta da dakarun Hamas a ranar Juma'a. Isra'ila ta shaidawa Falastinawa cikin harshen Larabci ta shafin sada zumuntar zamani na X da Facebook cewa yin biyayya ga umarnin ficewa daga yankin ita ce hanyar tabbatar da samun tsaron rayukansu da na iyalansu. Tuni dai dama tun a farko-farkon fara yakin na Isra'ila da Hamas na kusan watanni biyu a yanzu, Isra'ilan ta umarci Falastinawa da dama da ke arewacin Gaza da su kama gabansu su fice daga yankin. A alwashinta na ƙara ƙaimi a hare-haren da take kaiwa a yankin, Isra'ilan ta umarci Falastinawa da ke zaune a yankuna 34 da ke kudu maso gabashin birnin Khan Yunis, inda suka doshi sansanin da ke almawasi mai arzikin noma da tuni ya riga ya cika ya ba da ke kusa da kogin Mediterranean. A jiya Lahadi, jami'an ƙasar Ukraine sun kaddamar da bincike kan zargin cewa dakarun Russia sun kashe sojojin Ukraine da suka miƙa wuya, bayan samun hotunan faifan bidiyo a kafar sadarwar zamani ya nuna inda aka harbe wasu dakaru biyu sanye da kakin sojin ƙasar Ukraine a jikinsu. Ofishin ya gabatar da ƙara ya yi ƙarin haske a kafar Telegram a jiya Lahadi cewa faifan bidiyon ya nuna wani ayarin sojojin Russia sanye da kakin soji suna harban wasu sojoji sanye da kakin sojin ƙasar Ukraine da ba sa ɗauke da wani makami a lokacin da suke miƙa wuya. Faifan bidiyon ya fara bayyana ne a ranar Asabar a wata kafar sadarwar tashar Telegram da ake ce ma Deep State da ta yi suna a ƙasar ta Ukraine da ke bibiyar yakin da Russia ke yi da Ukraine. Faifan bidiyon ya nuna sojojin da suka miƙa wuya, ɗaya daga cikinsu hannunshi a sama yana tafiya da rakiyar bindiga gab da gab inda ai kwanta a ƙasa kafin wani rukunin sojojin Rasha su bayyana su buɗe musu wuta. Rasha dai bata ce ofan ba game da lamarin.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kafin mu giga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Tafiya
Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu rarren majam kudin Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da ake so za a izuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Zauren matasa Masu raro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa da VOA shirin da ke kawo muku lamuran da ke ci matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jayayci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane Zauren matasan na ci gaba da kawo zantawa da matasan garin Gashuwa a jihar Yobe mai albarkar kifi da kuma noman rani kasancewar kogi da ya ratsa garin Bakin masunta kan shiga Gashuwa dan samun nasu rabon tare da sauran yan gari dan an ce da dan gari kan ci gari a baya garin ya dan yi fama da kalubalen tsaro har ya gurgunta kasuwar kifi ta yanke amma tuni kalubalen ya fara zama tarihi hidimar kamun kifi da noman rani sun zama abun alfahari ga al'ummar Gashuwa kuma hakan ya sa ba sa rasa na kalaci ko na sawa a ramin aljihu duk da haka sun buƙaci yashe kogin da ke tsulancewa wanda ke amfanar al'umma daga jihar Bauchi zuwa harcen Chadi a makon jiya ma Alirab kana Gashuwa na nuna damar yadda kogin ke samun koma baya don sauyin yanayi
matasan da suka shigo zauren sun hada da Alirab kana Gashuwa Suleiman Yunusa Yakubu Ahmad Ado Abubakar Adamu da Kabiru Muhammad Sale matasa ku biyu ne mu shiga zauren
Allah kuke kamar dai ciyawar gaskiya kogin Gashuwa din nan kuma Dugu Yobe yana taimakawa Yobe yana taimakawa Bauchi yana taimakawa Jigawa har gefen Kano da gefen Niger kaman jihar Difa kuma da gefen Chad ma duk yana taimakawa shi wannan abu ba yana ba ta kaya zaka iya zuwa ka siyo shi kunnan ka sarrafa shi ka samu ka dan yau gobe ka samu da yawa wata ran ma ka iya zuwa ka siyo ka sarrafa kuma ka rasa tunda dadewa dama an yi kira ga hukumomi su zo su yace wannan kogin ruwa ya zama yana wadata akwai adadin da tura suka ce ya kamata ruwan nan ya kai kasa ta da yana komawa cikin kogin nan to inda kasa tana komawa cikin kogin nan to ruwan yana kadan ko muna kira ga cewa gwamnati kaman yanda wasu akwai wasu kasashe ma da ai basu da kogin ana ja musu to wannan ruwan ya kamata a ƙara ja a ƙara buɗa shi a samu dan ya zama yana zama yana shekara a wannan gurin baya yancewa to matsalar da muke samu wani sai ruwan in yanki duka abubuwa rayuwa tana tafiya sai a hankali saboda rayuwar tamu mu anan din gaskiya mun dogara da kogin nan 100% kuma a cikin sa ake samun abubuwan da yake samu kamar tattalin arzikin mu na wannan yankin namu saboda ya ce aka ce an samu karancin ruwan nan fa mutane suna shiga halin niyyaci
Suleiman yana ji cigaba da bayani a Larabkan.
To haka ya kamata ce gwamnati ta yashe wannan kogin kuma yashe wannan kogin ya wuce karfin gwamnatin jiha dole sai an shiga da kadarar damna ko ina a hadu a haka karfi da karfe duka inda wannan kan kogin ake a samu a yashe shi saboda rashin ruwan in baya zuwa 100% to abun ba zai yi mana kyau ba amma muna fatan dai Allah ya sa ya mana kyau da
Suleiman Yunus ya za ku kwatanta rayuwar matasa a nan Gashuwa inda babu wannan kogin
gaskiya rayuwar mu zaka kasance mun tashi kaskantattu marasa daraja marasa aikin yi masu maula wanda za a dinga wulakanta mu amma alhamdulillah inna Allah ya tauke tashi da wannan babban ni'ima a gare mu sai muka tashi muka karbe ta hannu biyu muka rungume ta kuma ba ma wasa da ita mu dai kira mu gwamnati ta sanya hannun jari kuma ta duba lamarin mu don ta ƙara ƙarfafa mana ƙarfin gwiwa don mu sake cimma burin mu kuma da manufar mu akan wannan lamari da muke yi na harkar noma da su da Allah albarkaci kasan mu da shi
yawa Ahmad Ado shin kuna maraba da sauran matasa baki waɗanda za su zo daga wasu sassa musamman ma ta Arewa maso gabas don su shiga irin wannan sana'a tare da ku
a muna maraba ai matashi ai dan matashi ne
shin eh matasan suna zuwa su same ku mana
eh akwai da baki ma harin da muna tare da su a nan garin namu muna suna nan a bakin ku jarin wasu suna nan wasu sun fara tafiya ko kuma wasu suna nan harin
Abubakar Adamu ko wani tunani da kuke wata rana na ku fada da wannan sana'ar ko kuma ma misali ai ko su garuruwa masu irin wannan kogi zan iya cewa banda tafkin Chadi akwai dadin Kodam a jihar Gombe akwai kogin Donga a jihar Taraba akwai kogin Benue akwai gasunan dai a Najeriya akwai kogunan nan nan ma Adamawa nan numan ma akwai inda kogin ne yazo ya raso shin kuna hulɗa da waɗannan mutanen gaba ɗaya na waɗannan sassan kuna hulɗa da su
gaskiya ba ma hulɗa da su dan su irin kifin su ma da nan ba kalaɗe bane ba zai yi kayan da suke su da su a can ba zai su donan su ce za su yi ba saboda su yawanci manyan kifi suke kama irin manya ɗin nan sosai mu kuma zama irin kifin da muke kama wanda ya fi kowanne kogi guda iya samun shi karfasa ce eh tarwaɗa sai musko musamman ma ba irin manya sosai ba sai irin kawar haka din ruwa ya zo sabon ruwa shine ake kama
ikon Allah kenan Kabiru Muhammad Salih ya yanayin kasar waje ne ke sa kifaye suke da bambanci da na kogin nan da kogin can ko kuma ko wani abu ne da ake yi
eh haka ne yawanci kasan wajen ne mu kasar wajen mu gaskiya gatanan ana samu a Ajeriya kasar mu saboda muna da wannan abu mai sunan shinkafa kuma yau ne wajen girman ruwa da yanayin yana tafiya da waye da su suna kan kogi irin bai wuce wannan an ka kogi ya wuce wucewa ana samu sosai da irin kogi a tsayen nan ba irin ina tsaye da ake kawo manya mu kogi ne wanke na zuwa na wuce ana samu wanda mu kuke so kenan kuma wajen mu gashi muna noma kuma suna cin shinkafa ma haka
yawwa zaurin matasa na VOA kuke sauraro ko kuma muke gabatarwa daga nan garin Gashuwa a jihar Yobe arewa maso gabashin Najeriya kuma muna tare da matasa masunta ko manoma rani yanzu za mu buɗe zauren nan gaba ɗaya yadda duk wanda yake da magana zai iya faɗan sunansa sai mu ci gaba da tattaunawa kan yadda za a inganta ko kuma yin ce a farfaɗo da darajar wannan sana'a ci gaba da cin gajiyarta rani da damuna. Amma duk da haka bari mu koma kan Ali Rab kana gaishwa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Yawwa, mu ana mu ra'ayin gwamnati ta shigo al'amarin nan kuma in ta shigo da zuciya ɗaya. Kasan gwamnati za ta ce tana son wani sa'in sai ta shigo da haraji inda ta ga mutane suna ɗan samu sai ta sa haraji wanda zai wuce ƙarfin talaka. To muna cewa gwamnati ta shigo wannan al'amari ta taimaka wa matasa taimakon da za ta ba su wanda ba za su biya ba ko kuma in ta ba su bashi ba mai tsanani ba kuma ba mai ruwa ba. Wanda za in an baiwa mutum ba'i har ga ya san an bashi shi ma sai ya yi haƙuri ya nema ya maida wa wannan gwamnati. Kuma a sa ido akan wannan al'amari in gwamnati ta sa al'amari akan wannan ta sa ido akan abu za ta baiwa matasa aikin yi kuma matasa duk matashin da ya aure zai auri mace hudu. In ya auri mace hudu zai samu ya'ya in ya samu ya'ya kuma zai samu jikoki. To ta wannan layin jirgin mai tattalin arziki albarka za ta shigo cikin wannan al'amari dama kasuwa noma da kiwo. Dama Allah ya musu albarka tun dama da albarkar su suke duk mutanen da suka rungumi kamar noma kiwo kamun kifi duka duk layin noma ne saboda duka agrin ma duka duk yana cikin wannan al'amari. To in aka rike hannu biyu lallai matasa za su samu aikin yi kuma matasa za su inganta rayuwar kansu kuma zai zama ba gulma ba munafurci. Idan mutum ya kai zai tafi gona ba zai zauna ana zagin wani ba. Mutum zai fito ya samu abincinsa ba zai damu da al'amarin wani ba. To yayin da duk mutum ya samu yana iya rike kansa to zai taimaka har ya rike wani akwai yan uwa da za a rike su duka gaba ɗaya.
Yanzu a zaure da akwai wanda a sanadiyar kamun kifi da noman rani zai iya rike mata hudu?
Ai shi dai za ka fita ka samu za ka yi haƙuri ka fita ka samu za ka iya rike mata hudu mata uku duka abin da ya sauwaka. Saboda yanayin ai abin da kake samu da yanayin kuma yanda ka inganta abin da za ka samu ba wai in ka samu kuɗi ka je ka samu 50,000 ka je ka kashe kana da buƙatar 70,000 ba. Yau da ma za ka ajiye wani ruwa don gobe ka sha kuma za ka rage wani abu ko don gobe ka yi ɗumame ka ci. To duk abin da ka samu in ka samu yin albarka kana iya ta ɗan rage abin da za ka ci kana hangen gaba ba baya ba ko kana hango wani wanda kuma kai ba ka kai shi ba. Yayin da kake hango wani dama wani ya ma nisa kuma kai ko wani yana biyo bayanka.
Ku dakata a nan matasa makon gobe Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya. A madadin matasan na garin Gashuwa masunta kuma manoma rani da kuma muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon.
Wassalamu alaikum.
Yanzu kuma lokaci ne da Babangida Jibrin zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar Premium Times daya daga cikin labaran na bayyana cewa gwamnatin Najeriya ta kare zargin da ake cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya tafi taron kare muhalli na duniya da ake gudanarwa a birnin Dubai na haɗaɗɗiyar daular Larabawa tare da tawaga fiye da 1,000. Jami'in gwamnatin Najeriya Mr. Temitope Ajayi ya bayyana cewa akasarin waɗanda aka tafi da su jami'an gwamnati ne da wakilan kungiyoyin sa kai ɗan kasuwa da kuma ɗan jaridu. Kuma akasarin su ba wai gwamnatin Najeriya ne ta ɗauki nauyin hidiman su zuwa ƙasar ta Dubai ba sai dai sun je ƙasar ne a matsayin su na ɗan Najeriya. Kare matakin na gwamnati ya biyo bayan suka ne da gwamnatin take sha daga ƴan adawa da sauran ƴan Najeriya. A waje ɗaya jaridar The Punch ta bayyana cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gana da sarki Charles na uku na Ingila a birnin Dubai a gefen taron kare muhalli duniya da ke gudana a birnin Dubai. Shugabannin guda biyu dai sun tattauna ne akan matsayin kasashen nasu na tunkarar yaki da dumamar yanayi kamar yadda jaridar da Punch ta ruwaito. Sai kuma jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaran tana cewa wani dan majalisar wakilai daga jihar Kano Alhaji Ado Alhassan Dogwa ya kare sukar da wasu ƴan adawa ke cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da kasafin kuɗi da babu komai a akwatin da ya gabatar a gaban zauren majalisar. Sarwa wakilai ta ƙasa Alhassan Doguwa ya bayyana cewa ko kadan babu kamshin gaskiya game da zargin da ake cewa akwatin kasafin kuɗin da Bola Ahmed Tinubu ya gabatar wa majalisar bai kunshi ko da takardar tsire ba da majalisar na cewa tunin ma majalisar ta fara tattaunawa akan kasafin kuɗin da aka gabatar mata sai kuma jaridar Leadership da daga cikin manyan labaran ta cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta sha alwashin kare kan kasashen waje dake ziyara da kuma zama a Najeriya wannan furuci da ya fito ne daga bakin ministan yada labaran Najeriya Alhaji Muhammad Idris lokacin da yake mai da martani game da ayyukan ta'addanci dake gudana a Najeriya bayan da wasu ƴan bindiga suka kai hari jihar Kaduna Alhaji Muhammad Idris ya sha alwashin cewa jami'an tsaron Najeriya a shirye suke domin dakile duk wasu barazana daga ƴan ta'adda na ciki da kuma wajen kasar sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran tana cewa kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya ta shawarci gwamnatin Najeriya su dakatar da shirin ta na baiwa dalibai bashi na karatu a kasar kungiyar malaman ta nan Professor Lazarus Maigoro na jami'ar Tufa Balewa dake Bauchi na ganin kamata ya gwamnatin Najeriya ta bullo da wasu tallafi wasu kudade da za ta tallafa wa daliban domin gudanar da karatun su a maimakon ba su bashi sai kuma jaridar The Vanguard daya daga cikin manyan labaran tana cewa to karshen sharhin jaridan kenan a huta lafiya
a gai da baban gidan Jibrin da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai amma fa a takeice
A jiya Lahadi, Pentagon ta ce mayakan Houthi da Iran ke marawa baya a Yemen sun kaddamar da hare-haren jirgi mara matuki da makami masu linzami na tsawon sa'o'i biyar da ya auna jirgin yakin Amurka da wasu jiragen ruwan kasuwanci da dama akan tekun Bahar Maliya inda akalla harin ya afka akan wani jirgin ɗaukar kaya mai tutar Bahamas. Tunda jijjifin safiyar jiya Lahadi dakarun na Houthi suka rika kai hari kan jiragen ruwan kasuwanci daban-daban a tekun Bahar Maliya cewar ma'aikatar tsaron Amurka. A jiya Lahadi ne shugaban kasar Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ya soka a birnin Berlin domin halarta taron tuntuɓa na farko tsakanin gwamnatocin Brazil da Jamus a shekaru takwas a ƙoƙarin da manyan ƙasashen Latin America da Turai masu ƙarfin tattalin arziki ke yi na ƙoƙarin farfaɗo da dangantaka tsakaninsu. Tun bayan da ya sake koma bisa iko a watan Janairu, Lula ya riƙa karaɗe ƙasashen duniya da zammar maido da martabar Brazil a idon duniya bayan shekaru da aka shafe na maida ƙasar saniyar wari a harkokin diplomasiya ƙarƙashin gwamnatin abokin hamayyar shi tsohon shugaban kasar Jair Bolsonaro. Najeriya ta yi kira ga sojojin da ke mulki a Niger da su saki ambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum sannan su bar shi ya tafi wata kasar cewar ministan harkokin wajen Najeriya. A yanzu haka dai Najeriya ce ke shugabantar kungiyar tattalin arzikin kasashen Afirka ta Yamma wato ECOWAS ko kuma SADEAO wadda ta zargawa kasar Niger din jerin takunkumai sakamakon juyin mulkin watan Yuli da ya kifar da gwamnatin Bazoum. A jiya Lahadi, Isra'ila ta bayar da wani sabon umarni ga Falasɗinawa da ke warwatsa a kudancin Gaza da su fice daga yankin yayin da yaƙi ke ƙara ƙazanta bayan rugujewar yarjejeniyar tsagaita wuta da dakarun Hamas a ranar Juma'a. Isra'ila ta shaida Falasɗinawa cikin harshen Larabci ta shafin sada zumuntar zamani na X da Facebook cewa yin biyayya ga umarnin ficewa daga yankin ita ce hanyar tabbatar da samun tsaron rayukansu da na iyalansu. Tuni dai dama tun a farko-farkon fara yakin na Isra'ila da Hamas na kusan watanni biyu a yanzu, Isra'ila ta umarci Falasɗinawa da dama da ke arewacin Gaza da su kama gabansu su fice daga yankin.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da al'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku zo daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku mai zira shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin. Ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta yi gabatarwa sai Salamun Abu wanda ya haɗa shirin da har ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfi da Hashim Gumal da na haɗa kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.